الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ومدينة نده كرا دبو دا دليه دو دا أربعين دا دا وانده زو ديدي دا ترى قوات ديار أجرغوريان كلم دا دبو بيو دا شا دبو بيو دا أشرن dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyati da kenan cikin fadar jihar Gombe anan kai anguwar Bolari kan titin mai tama Yusuf street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratul zariyat mun kwana a aya ta 30 yau zamu tashi kan aya ta 31 alaramma mai Allah ya ci
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
الله سبحانه وتعالى كما يد الدية مكتبه وانا كسا تعبن دي فارو تكان النبي إبراهيم دكما ما يبايتين سما سكرمسي wato wannan mala'iku wanda Allah ya tura su domin su hallaka a mutanen Lut annabi Lut to amma sai suka biya da ziyara gidan annabi Ibrahim domin su yi masa albishir da cewa zai samu ɗa Ishaqa sannan kuma su gaya masa cewa ga abin da Allah ya tura su to Allah yake ba mu labarin yadda abin ya faru bayan da suka zo annabi Ibrahim ya musu liyafa ta girmamawa ya kawo musu kayan abinci ya yanka musu dan maraki ya zo ya ajiye musu ya soya musu suka ci to tattaunawa basu ci ba saboda mala'iku ne har yake tambaye su me yasa ya suka ce a mu fa ba mutane bane mu an aika mu ne zuwa ga ainihin wato mutanen Lutu domin mu hallaka su to shine a nan gurin yake tambaye su kala yace musu fama khatubukum ai fama khabarukum fama zadi'tum bihi me yake tafa da ku me labarin ku me kuke dauke da shi ayyuhal mursaluna ya ku waɗannan manzanni ya ku waɗannan an aika da Allah ya aiko qalu sai suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimina inna lallai mu da kake ganin mu ursilna an aike mu ne ila qaumin mujrimina zuwa ga wasu mutane mujrumai mutanen banza waɗanda suka saba wa Allah suka kangare wa Allah nursila alaihim domin mu antayo a kansu mu rugunsumo a kansu mu hankado a kansu mu turo a kansu hijaratan duwatsu min tinin na daga yumbu na wutar jahannama wanda shine Allah ya turo mu ainihin wato antayo a kansu musawwamatan ay mu'lamatan inda rabbika kowace dutsi da kowanne garwashin wuta na dutsi akwai ainihin wato alama da sunan wanda za ta hallaka za ta kashe kamar yadda Allah ya yi wa mutanen ashabul fili, su ma kowanne dutsi da ainihin wato wanda aka turo da sunansa kawai kansa zai je ya jefa wannan tsuntsu na ababil da ainihin wato kashi, har ma daga ƙarshe aka bar mutum ɗaya shi daga cikinsu wanda bai mutu ba, sanda ya koma ya je ya ba da labari na abin da ya faru. Sai da ya gama ba da labari, sai ga tsuntsunsa da nasa dutsen a bakinsa ya wulla masa ya tarwatsa shi, kamar ka ce da bom ɗinsa a bakinsa ya jefa masa ya tarwatsa shi ya lalata shi. Su ma haka nan musawwamatan, wato mu'ulama an yi mata alama inda rabbika, a gurin ubangijinka, lil musrifina, ga waɗannan mutanen banza, ga waɗannan maɓarnata, ga waɗannan masu saɓo, cewa lallai ga irin hukuncin da Allah zai musu. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina, amma duk wanda ya zama mumini daga cikin wannan mutane na ainihin wato Lut, wanda baya wannan mugun aiki, baya wannan muguwar barna, Allah ya ce mun fitar da shi ba mu halaka shi ba. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimina, kuma ba mu samu a cikin su ba in ba gida na musulmi ba. Ma'ana dai sanda muka wato halaka kowa iya musulmai kadai suka saura a wannan gari suka ainihin wato tabbata. Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafuna al'azab al'alim, wa tarakna fiha aya, mun bar aya a cikin wannan gari na Ala Lut, lillazina yakhafuna al'azab al'alim, ga wanda ainihin wato suke tsoron azaba wacce take mai radadi mai zafi. Wato ko yau ka je ka ainihin wato kasar Jordan da ainihin wato wannan gurare da waɗannan mutane suka rayu, akwai gurin da yake har yanzu akwai alama ta an halaka waɗannan mutane, domin Allah da ya tashi ma a wata aya cewa waja'alna 'aliyaha safilaha
waja'al falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min tinin manbud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma wato da'a amruna, falamma da'a amruna, lokacin da al'amarin mu yazo na halaka su, ja'alna 'aliyaha safilaha, sai muka sanya kasanta ya koma sama, samanta ya koma kasa, wato muka yi upside down ɗinta kenan. Wato sanda mala'iku suka cicciɓo ta tun daga ƙasan bakwai, in zo su malaman tafsiri, sannan sai aka ɗaga sama, wasu otar waya ma aka ce sanda suka jiyo tasbihin mala'iku a sama suna tasbihi, sannan sai aka antayo su aka rugunsumo su ƙasa aka hallaka su. Bayan an gama kuma menene? Wa amtarna 'alaihim hijaratan min tini manbud musawwamatan 'inda rabbi, wato muka yi musu ruwan duwatsu na wuta, wanda kowanne dutsi akwai alamar wanda zai halaka ainihin wato abin nan. Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimina biba'i, wannan ƙasa da wannan gari da wannan guri da aka yi wannan rugunsumi, Allah ya ce ba nesa take da azzalimai ba, duk azzalimai sun san da wannan gari, duk wani mugu ya san wannan ƙasa, ya san cewa akwai wannan guri, har yanzu akwai alamar azaba a gurin, ko wucewa ta gurin ma ba a iya yi saboda masifar da yake wannan guri. Wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda abin ya faru, haƙiƙanin yadda abin ya faru a cikin suratu Hud. Allah yake cewa falamma zahaba an ibrahima ar-ru'u,
ma zaba an ibrahima ar-ru'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut, inna ibrahima lahalimun awwahum munib. Ya ibrahima a'rid 'an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim 'adhabun ghayru mardud.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma zahaba an ibrahima ar-ru'u, lokacin da firgiti da razani ya tafi gabarin annabi Ibrahim, wa za'atuhu al-bushra, kuma al-bushrin zai samu ɗa ya zo masa, yujadiluna fi qaumi lutin, sai yana tattaunawa da mala'ikunmu akan ainihin wato mutanen annabi Lut. sai muka ce masa inna ibrahima, lalle annabi Ibrahim ya kasance la halimun, mai hakuri ne, awahun, mai yawan maida al'amarinsa ne ga Allah, mulibun, kuma mai yawan bin tafarkin Allah ne da kuma kankan da kai zuwa ga Ubangiji. Sai muka ce masa ya Ibrahim, ya kai annabi Ibrahim. Kaga wannan yana daga cikin abinda Allah yake bambance girma tsakanin annabi Ibrahim da sauran annabawa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Da wahala kaji a cikin Alkur'ani Allah ya ce ya Muhammad, sai dai ya ce ya Nabiyallah, ko ya Rasulallah, ko ya ayyuhal mudassir, ko ya ayyuhal muzammil, ko ya ayyuhal kaza da sauransu. Ya Ibrahim, su annabawan sai ya kira su gayan sunansu, ya kai annabi Ibrahim, a aridi an hada, ka kauda kai dangane da wannan magana da wannan tattaunawa da muke yi. Mun gama abin da ainihin wato muka zo mai maka albishir da shi. Innahu qad jaa amru rabbika, lokacin da Allah ya bamu time din da kuma sakwannin da awannin suna dab da tuka, kuma mala'iku ba ma saba lokaci. Saboda haka yadda Allah ya ce daidai karfe kaza da minti kaza mu je mu rugun tsumar da waɗannan mutane, to lokacin fa ya kusa. Wa innahum atihim, kuma wallahi tallahi zai zo musu yanzu nan azabun, wata irin azaba, ghairu mardudin, ba a bar mayarwa ba, ba yadda za a yi a fasa. Don haka ka bar wannan magana annabi Ibrahim, kai dai mun gama magana da kai, mun gama tattaunawa da kai, mun gama ainihin wato gaya maka menene zai faru, kai ma mun baka naka albishir din, mu za mu tafi. Shine suka juya suka fita daga gidan annabi Ibrahim, suka dumfari kasar Ala Lut, suka ainihin wato yi wa mutanen cikinta sanarwa da cewa duk wani mumini to ya fita daga garin shi da annabi Lut. Don har umarni suka ba annabi Lut cewa kai annabi Lut ka fita da kai da ainihin wato iyalanka, kada ka zauna, duk wanda ya imani da kai to ya bi ka, kuma wala yaltafi minkum ahadun, kada wani ma ya waiwayo ya kalli yadda zamu yi da wannan kasar, ba ruwanku da mu, kawai ku bar mu, Allah ne ya turo mu zamu yi aiki. Yasa wallahi tallahi ina gaya muku, kuma muna ƙara jaddadawa duniya cewa wallahi tallahi Allah ne ya rabu da mu, muke duk wannan abubuwa domin waɗannan labarbaru da Allah yake ba mu a cikin Alkur'ani yana faɗa mana ne domin mu yi izina. Duk da cewa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mana cewa Allah ba zai halaka mu da irin waɗannan abubuwa ba, amma dai Allah yana tauna tsakuwa ne don ya ba wa aya tsoro, don a gane cewa tunda waɗancan ma ba su gagari Allah ba, to kai yanzu ɗan karan kaɗamiya, ɗan tsuruntsun lutu, baka isa ka gagari Allah ba, Allah zai iya karya ka ta inda baka tsammani. Shine yake cewa qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun, ai ma sha'anukum wa fi majitum, me ya kawo ku, me ya sha'aninku, me kuke tafa da shi? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina ya'nuna qauma lutin, nursila alaihim hijaratan min til musawwama, wato mu'allama, mu'allama wacce aka yi mata ainihin wato alama, mu'allama wacce aka yi mata alama, inda rabbika, a gurin ubangijinka, lil musrifina, ai ma muktabatan inda hu bi asma'ihim, kullu hajarin alaihi ismu sahibihi, wato an yi alama a kowanne kan kowanne dutse, kowanne dutse da za a jefo a halaka waɗannan mutane an rubuta sunan wanda za ta tarwatsa, kowanne bom an rubuta wanda za a jefawa ya tarwatsa shi ya lalata shi. Fa qala fi suratul ankabuti, a cikin suratul ankabuti aya ta 32 Allah ya ce qala inna fiha luta,
inna fiha luta, qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin.
Allah madaukakin sarki yace annabi Ibrahim da yaji cewa za su tafi wannan gari su halaka waɗannan mutane, sai ya ce inna fiha lutan, a cikin ta fa akwai dan uwana annabi Lutu. Dan a wato aya ma cewa akwai dan uwana, ya ambace shi da dan uwansa, cewa dan uwana ne annabin Allah manzo, shi ma yana garin yana wa'azi, to ya za a yi kuma da shi? Qalu, sai su mala'ikun suka ce nahnu a'lamu biman fiha, ba ma annabi Lutu ba, duk wanda ke cikin wannan kasa mun fi ka sanin su waye ne, mun san wanda sun yi imani da Allah ba sa aikata wannan barna, mun san kuma waɗanda ba su yi imani da Allah ba, don haka idan mun tashi lanunajjiyannahu, za mu ainihin wato tseratar da shi, wa ahlahu da shi da iyalansa, ai wa atba'uhu da wanda suka bihi, wa amanu da shi kuma suka yi imani da shi, to su za mu ainihin wato tseratar da su, illam ra'atahu, sai dai banda matarsa, kanat min al-ghabirin, ita tana daga cikin wanda za a halaka, tana cikin wanda za a tarwata, tana cikin wadanda za su ainihin wato dandana, ainihin wato ayazakinta. Lalle lalle ita ba za mu saurara mata ba, za ta yabawa ayazakinta kuma za mu azabtar da ita. To wannan shine, kuma wannan yana daga cikin jarrabawa. Yanzu ka duba annabi Lutu, annabin Allah ne, manzon Allah ne, amma Allah ya bashi mata kafira wanda ba ta ainihin wato bin Allah, bal ma duk wani aikin sabo da ake da aikin ta'addanci da ake yi da ita ake hada baki, ita ce ma take injiniyarin yadda za a yi luwatsi da bakin annabi Ibrahim, da waɗanda suka kawo wa annabi Ibrahim ziyara, da ɗalibansa wanda suke zuwa karatu gurinsa, da waɗanda suke zuwa domin karatun tauhidi da aqida a gurin annabi Lut. To kaga ita ce kuma take ba da yadda za a ainihin wato yi luwatsi da su. To wannan shine jarrabawa ce, domin in ba jarrabawa ba babu yadda za a yi annabin Allah ya ainihin wato samu matsala a ce matarsa mutuniyar banza ce. Shi yasa a rayuwa zaka ga abubuwa suna faruwa don Allah ya dinga nuna mana darasi. Kuma wani abin Allah ya yi shi ne saboda mu ƴan adam, da mu da ba annaba ba ba mala'iku ba, kada mu daga hankalinmu don wata matsala ta same mu ko wata jarrabawa. Kaga annabi Lut matarsa kafira ce, annabi ainihin wato Nuhu ɗansa kuma kafiri ne. Ka gani nan sai Allah ya haɗa ɗa da uba musulmi, sai annabi Ibrahim kuma shi ɗan mutumin kirki annabin Allah babansa kuma kafiri, annabi Nuhu kuma shi annabin Allah ɗansa kuma kafiri, can ɗan kafiri baban musulmi shine annabi Nuhu da ɗansa, can kuma baban kafiri ɗan musulmi annabin Allah shine annabi Ibrahim da babansa, nan kuma matar kafira mijin musulmi shine annabi Lutu da matarsa, can kuma mijin mutumin banza la'ananne kafiri, matar kuma amma ce yar aljanna ce tun daga nan duniya, ita ce Asiyatu bintu Mazahi ko da kuma Fir'auna. To Allah duk yayi wannan ne don ya nuna mana, dan ka zama malami ko ka zama wani natsatse ko ka zama kamamme, Allah na iya jarrabar ka ya baka kangararren ɗa. Haka dan mutum ya zama kamamme, Allah na iya jarrabar ya baki kangarariyar mata ya zamto tana azabtar da shi tana cin zarafin shi. Haka dan kin zama mutuniyar arziki, Allah na iya jarrabar ki ya baki kangararren miji wanda zai dinga azabtar da ke, baya sallah, baya jam'i, baya duk wani abu na addini ki ta fama da ki. To duka wannan yana faruwa, dan haka Allah ya dinga buga misalai cikin annabawa da manya-manyan bayin Allah, mutanen kirki, Allah ya dinga bada misali da irin abubuwan da ya same su a rayuwarsu. To wannan duka dan mu dauki izina ne mu san cewa mu ma Allah na iya jarrabar mutum da ya jarrabi waɗantan, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal, wanda suka fi kowa fuskantar matsala da jarrabawa a cikin rayuwarsu su ne annabawa, sannan wanda suka biyo bayan su wajen imani da kuma takawa da bin tsoron Allah. Saboda haka ba lazimi bane dan kana da tsoron Allah ko kina da tsoron Allah a ce Allah ba zai jarrabe ka ba. Allah ya ce alif lam mim
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ألف لام ميم.
نعم.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
الله يكفي ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. الله كدي يسمى أنا وأنا حروفا غدا أوكو ألولن جايمي أرى. Allah ya ce a hasiban nasu, yanzu mutane suna tsammanin an yi turaku a basu kawai an ya kulu amanna saboda sun ce sun yi imani, wa hum la yuftanuna, ba za a jarrabe su ba, ba jarrabawar rahin lafiya, ba jarrabawar kangararren ɗa, ba jarrabawar kangararren miji, ba jarrabawar kangarariyar mata, kai mata da imani da sallah da sammakon masallaci da kira'a da tafsiri ma in ta kama, kuma Allah ya haɗa ka da muguwa mai zalintarka mai cutarka, wa hum la yuftanuna, ba za a jarrabe ku ba, ba za a jarrabe ka da kare tattalin arziki ba, Allah ba zai jarrabe ku da tsayawar jiragen sama ba. Yanzu ka duba jarrabawar da Allah ya turo wa duniya, duk duniya babu inda jirgi yake tashi wanda ba a taɓa tsammanin wannan abin zai samu duniya ba. Wallahi ƴan duniya sun ba su taɓa tsammanin Allah zai tsayar da jirage su daina tashi ba. amma sai gahi yanzu duk duniya kusan wata biyu zuwa uku yanzu babu jirgin da yake tafi zuwa wata kasa. Jiragen kadai da suke iya yawo su ne jiragen ruwa, su ma ba kowane lokaci ba. Amma Allah ya tsaye da fukafukan jirgin nan kowa da ikon Allah, yanzu wani ya fi da wani baya tafi a kasarsa, amma yanzu wani ya fi wata uku bai fita wata kasa ba. Allah ya zaunar da ki, Allah ya zaunar da kowa. Walakin kariha Allahum bi'asahum kenan, fasabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idina. Allah kenan, Allah ya ki yunkurin su ne sai ce ku zauna tare da masu zama a gida. Amma mu muna nan kullum, muna Najeriya, muna Gombe, kaga mun tafi sai dai wa'azi, sai dai fadakarwa, sai ziyara iyaye da yan uwa, ba inda muka sani a duniya. To dama mu yanzu wanda dama ya saba yawon banza da wuti, yanzu wannan abin ya dame shi, to ya za ka yi? Allah ne ya ce kowane jirgi ya tsaya, kowace kasa ka je ta ci abin da ta tara, kowanne gari su je su abin nan. Da dunya idan ta kama Alhaji wane, ko Yallaɓai wane, ko Honorable wane, ko gwamna wane, ko shugaban kasa wane, sai ka ji an tara jirgi shata malam, daga shi kawai sai mukarrabansa a cikin jirgin, sai a kai su kasar waje, an kai su jinya. Sai Allah ya ce to kowa ya koma ya yi jinya da asibitin garinsu. Inda a ce kun gyara asibitocin mutane, da yanzu ku ne za ku mori asibitocin. Amma sai ga shi ba ku gyara wa al'umma don su mora ba, Allah ya koro kowa ya dawo da shi kasarsu. Ya ce ya zo shi asibitin da ya raina ɗin, wanda baya zuwa ya jinya a ciki, matarsa ba sa jinya a gurin, ‘ya’yansa ba sa jinya a gurin, manyan ƙasa ba sa jinya a gurin, sai dai a ƙasashen waje wanda su suka gyara nasu, suke kwantar da nasu. Ku can za ku tafi ku je ku kwanta. Allah ya ce to kowa ya dawo zai kwanta a na gidansu. Ku kaga wannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ya mana. Kuma inda shugabannin Najeriya za su gane, wallahi da sun zo sun yi amfani da wannan damar, sun gyara duk wani abu na ƙasar nan, saboda mu mora da mu da su baki ɗaya. Yanzu gashi an dawo abin da za a mora ɗin kuma ba a gyara ba, ba a saita ba. To inda za su yi izina kafin wannan matsalar ta wuce, to marmaza wal fauri da gaggautawa, fararin farilla ne a gyara asibitoci, a samar da ruwan sha, a samar da wutan nefa. Yanzu su da kansu idan aka ɗauke wuta sai dai su tare da nareto, da kuma suna kasashen da ba a ɗauke wuta. To yanzu wa'azi ne Allah ya muku wallahi, inda kuna da hankali, da sai ku gyara wa mutane wutan nefa, ku gyara wa mutane asibitoci, ku gyara ruwan sha ya dinga samuwa, ku gyara ainihin wato ilimin bayin Allah. Yanzu duk ‘ya’yansu an koro su, wanda suka tafi taina karatu, sun raina university kasar su, duk an koro ‘yan malafar uba, kowa ya dawo gidan ubanshi, kowa ya dawo kasar su. Ku yi hakuri baya da za ku yi da ni, wallahi tallahi kowa ya dawo. Yanzu an bar waɗancan university ɗin da suke a gyare da kwamfutoci da komai, sun dawo nan, ko ba a san ranar komawa ba. Yasa wallahi ba don karmi mummunar addu’a, Allah ya kama mu da mu da ku da ita ba, da sai mu ce Allahumma tafatsitsini tsakaninmu da ku. Kada Allah ya mayar da wannan abun normal, ku koma ku je ku ci gaba da zaluntar mutane. To amma ba za mu ce haka ba, sai dai mu ce Allah ya yi, Allah ya sauwaƙe. Amma dai a ɗauki izina, a ɗauki darasi cikin duk abubuwan da yake faruwa. Wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun, komai da ya faru akwai aya a ciki da abin lura da abin nazari. Wannan kissa da Allah yake bamu, ya halaka mutanen Lutu, ya ragargaza mutanen kaza, ya ɓaɓɓalla yau abin nan Samudawa da Adawa, ba fa Allah yana faɗa mana ne kawai don mu ji daɗin kissa da labari ba. Allah yana gaya mana ne don mu guji irin kalar aikinsu, kada mu ma Allah ya ɗanɗane mu da mugunyar azaba irin tasu. Wannan shine daɗin kissa da labari. Ka je ka karanta abin nan fiqhu sira na wani babban malami, fiqhun da ke cikin tarihi, ka ji menene duk tarihin da ya kawo, sai ya ɗauko kissar. To me muka karanta, me muka lura da shi, me muka ɗauka na izina? Ba wai a ce kwan-kwan-kwan-kwan kunnen ka nawa, kunne na biyu, ƙara biyu a kan biyu, ka sha labari shikenan, kawai ka sha labari, shafa labari shuni shikenan. Daga marubutanmu, marubutanku matsiyata wanda ba sa rubuta komai sai sharri, to saboda haka ba irin wannan labarin bane, labari ne na ɗaukar izina da ɗaukar ainihin wato karantarwa. Amma an mai da Allah abun wasa, an mai da Allah kaza. Wannan shine matsalar da yau muke ciki. Don haka inda shugabanninmu na ƙasa da duk sauran bayin Allah za su gane, kowa da sai ya gyara laifinsa, kowa sai ya gyara matsayinsa, kowa sai ya ɗauki mataki a kan lamarinsa. Hankalin kowa ya tashi, lamarin kowa ya birkice a cikin ɗan abin da bai taka kara ya karya ba, abin da bai taka kara ya karya ba, abin da bai kamata ma ya ɗaga wa mutane hankali ba. Duk kowa hankalinsa ya tashi, kowa hankalinsa ya birkice. An birkice al'amuran kasuwanci, an burkita al'amuran addinin mutane, an burkita komai ma akan wata matsala wanda bata taka kara ta kariya ba. Yasa mu tun farko muka bada sanarwa, muka ce mu ba za mu rufe masallatan mu saboda coronavirus ba, amma idan hukuma ta ce a rufe wannan ko babu yadda muka iya, tunda su ne masu kasa da gari, dole ne za mu bi su, ba za mu tawaye ba. To amma kuma ya kamata ita hukuma ta yi nazari ta kalli menene yake faruwa, ta sassauto wa mutane halin da suke ciki, saboda wallahi tallahi Allah ba zai bar ku ba idan kuka ci gaba da gallazawa jama'a, ku dai baku taimake su ba, ku baku agaza musu ba, ku kuma baku bar su kai addinin su ba. Mutane tsakanin shekarun jiya da jiya nayi receiving waya, billahi allazi la ilaha illa huwa, bazan iya lissafa ta ba, nayi receiving ta sai sai wanda bazan iya lissafa su ba. Wasu ma har zuwa suka fada wa mutane cewa wai ai na ce ma zan yi sallar juma'a gaba daya. Akwai wanda ya buga min waya daga Kumo yace ga mota guda nan ta taso za ta tafi masallacin mu, yace an ce za a yi sallar juma'a. Ni ban ce zan yi sallar juma'a ba, mu wa ƴan tawaye bane, ba ma yi hukuma tawaye, amma a lokaci guda kuma ba za mu shiru mu ga ana zaluntar mutane kuma ai shiru ba. Dole ne hukuma ta kalli wannan abun, ta duba, ta sassauta wa mutane halin da suke ciki, idan tana so ta gama da al'umma lafiya kuma tana so ta gama da Allah lafiya. Amma matsalar ba ta kai har a ce irin waɗannan matakan sun tsananta akan mutane ba, wannan ba daidai bane. Saboda haka mu tun farko duk wanda ke son jin bayanan mu ya je ya saurari khutubobi na da nayi tun kusan sati 5, 6, 7 da suka wuce, tun kafin coronavirus ta shigo Lagos ma. Mun sai da muka yi bayani da wannan abin ya faru a duniya tun tana kasar China, wanda muka yi jawabin matsayar mu akai, kuma har yanzu akan wannan matsayar muke, ba za mu canja ba. Shine mu wannan abun bai daga mana hankali ba, bai dame mu ba. Wanda duk yake jin bai yake son bayani ya je ya sati, ya je ya nemi kudubobin mu da muka yi sati 7-8 da suka wuce, ya je ya bi tafsiran mu na farko, tafsiri na farkon fes Ramadan da sakon Ramadan, ya je ya ji matsayar mu duk sanda muka bayyana wa duniya menene matsayar mu dangane da wannan al'amarin. Saboda haka ba wani abin da mu zai daga mana hankali, kullun yusibana ni illa ma kataba Allahu lana, ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta zai same mu. Kuma sannan duk abin da zaka yi a rayuwar nan, in dai zaka tsorati cuta sama da tsoron Allah, ka tsorati annoba saboda sama da tsoron Allah, ka tsorati halin rayuwa sama da tsoron Allah, to ai aqidarka da tauhidinka ta samu tangarda bawon Allah. Saboda haka shugabanni ku kalli wannan abun, ku duba ku ga me ya kamata ku yi al'ummar ku, domin al'ummar ku tana cikin damuwa dangane da wannan halaye da ake ciki. Akwai maganganu da tambayoyi da mutane suke an tayowa an kasa ba su amsa. Akwai abubuwa da ake fada, yanzu gwamnan Bauchi ya fito ya ce hikulorukun ne ta warkar da shi. Duk wani magana cewa ba magani kaza 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 yace ƙarya ne. Kuma da aka Musa ya sake fitowa a karo na biyu ya ƙara jawabi, yace abin da ya fada yana nan a kansa daram, chloroquine ne ta warkar da shi da wasu ƙwayoyin maganin mura. Yace kuma in akwai wanda ya isa ya fito ya Musa ya fito, har yau ba wanda ya fito ya bashi amsa. Muna buƙatar ku ba mu amsa akan maganar gwamnan Bauchi, ai shi ma gwamna ne dan uwanku, kuma shi ma shugaba ne daga cikin shugabanni, ya fito ya ce chloroquine ne ta warkar da shi. Me yake faruwa? Ku amsa wannan tambayar tun daga nan duniya, in ba haka ba wallahi za ku amsa ta a lahira, babu ruwana. Gwamnan Osun ya fito ba musulmi bane, ya fito ya ce shi Habbatus Sauda da man zaitun da citta da kanunfari da masoro da zuma shi ya hada ya takuda ya yi magani ya warke. Ya yi jawabin nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, ya rubuta a shafinsa na Twitter ya yi wata kaza, wata amsa NCDC ta fito ta bamu akan wannan, ta bawa 'yan Najeriya akan wannan. Muna jiran ku sai kun fito kun ba da amsa. Ina waɗanda suke fitowa suke zanga-zanga a guraren da aka killace su, isolation center ne ko wata shegantaka center ne? Waɗanda suke fitowa suke cewa su lafiyarsu garau, yau satin su kaza, ba abin da aka kawo musu, ba wani magani. Ku fito ku bawa al'umma amsar waɗannan abubuwan, suna jiran ku da amsar da za ku ba su a kai, saboda sun kasa gane me ke faruwa. Mu da muke jagorancin addini, jama'a suna tambayar mu, malam menene yake faruwa ne? Saboda haka mu ba mu ne masu bada amsa ba, dan ba mu ne da gari ba, mu masallaci Allah ya bamu kuma mun rike shi alhamdulillahi. Amma su masu garin da masu kasar su fito su wa al'umma jawabin wannan al'amuran, kuma su duba wannan al'amarin su sauto wa mutane. In ba haka ba, to fa mutane sun fara zuwa wuya wallahi tallahi akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Saboda haka ku ji tsoron Allah, ku fito ku yi jawabi. Yanzu gashi nan ya tabbata Ghana ta samu maganin gargajiya na coronavirus, amma WHO tsinanniyar ƙungiyar lafiya ta duniya ta fito tana cewa wai dole sai dai a dakatar da yin wannan maganin sai an bincika ha ni ba ga saka na kasa gane wannan irin abu ne wannan mutane sun sha magani sun ce sun warke sun sha magani sun ce sun warke sannan ku kuna cewa wai a zo a bincika maganin ku ba ku yarda da shi ba to me kuke dama me yi amfanin magani to muna buƙatar wannan yanzu jiya ina magana da Malam Ahmad Gombe ɗaya daga cikin malamanmu wanda yake America jiya muna waya da shi yana faɗa min yana ce min kasar Mauritania ne ko Mauritania ne Mauritania yace su lokacin da wannan annobar ta shigo kafin ta shigo sai shi shugaban kasar ya tara malaman addini da ke kasa ce wanda akwai karfin musulunci sosai ya tara su gaba ɗaya sai zauna da su yace me shawara yana so ya bi me shawara su da suka zauna suka yi shawara sai su malaman suka ce masa to su abinda suke so su faɗa wa shugaban kasa shine wannan annoba dai bata shigo kasar Mauritania ba har yanzu maganar da ake bata shigo ba amma shawara shine kar a tsaye da duk wani abu na harkokin al'umma da harkokin addini balma a ƙara ƙarfafa yawan sallah da yawan ibada da karatun alqur'ani da yanka da addu'o'i cewa Allah ya dauke wannan cuta daga kasar Mauritania su wannan shine shawara su suka ce domin duk abin da bai shigo ka ba babu dalilin da zai sa ka dauki waɗannan wasu matakai wai na killacewa ko na rufewa ko na kaza wannan ita ce shawarar su me ya faru wannan bayin Allah wannan shugaban kasa ya dauki shawarar su yace to ya ba da dama a je a yi tayin wannan aka fitar da kudade malam aka raba wa al-rammomi suka dinga sauke qur'ani suna direwa suka dinga sauke qur'ani suna direwa aka dinga sadaka talakawa aka dinga wasu abinci ana yalwata musu ana abubuwa na alheri wa bayin Allah sai gahi yanzu kasar Mauritania tun da coronavirus ta duro duniya kwata kwata case din su mutum 8 ne gaba ɗaya case din su mutum 8 ne a cikin mutum 8 din nan mutum ɗaya ne ya rasu mutum 6 sun samu lafiya yanzu a Mauritania mutum ɗaya ne rak mai coronavirus ku je ku bincika me suka yi Allah ya dauke musu komawa suka yi ga ubangijin su to amma ku duk kun watsa mutane a masallatai kuma abin da kuka yi din bai jawo maganin matsalar ba balma abin sai karuwa yake sannan a lokaci guda kuma guraren da ake ganin cewa gurare ne na taron jama'a kamar kasuwa ko guraren saida kaza idan ka je ka sai ka rasa ta ina zaka wuce ana ta turmutsutsu ana ta tamutsutsu abin tambayar shine coronavirus ba ta zuwa kasuwa sai masallaci ku ba da wannan amsar saboda haka wallahi a ji tsoron Allah shugabanci ba abun wasa ba ne jagorancin jama'a ba abu ne na wasa ba zai ka ji su Umar ya suka kare da shugabanci Umar yana shugaba duk da adalcinsa amma haka yake sa yatsa yana zungura kansa yace wailul li Umar wailul li ummi Umar in lam yarhamillah Umar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace bone ya tabbata ga Umar bone ya tabbata ga uwar Umar idan Umar Allah bai masa rahama ba in Allah bai yafe wa Umar ba Umar ya shiga uku wannan fa adali ne duk tarihin musulunci har waɗanda suke makiyansa sun tabbatar da cewa mutumin arziki ne yayi wa mutane adalci kafin Allah ya dauki rayuwarsa amma haka yake shiga cikin gida ya kulla kansa a daki ya rushe da kuka yace wailul li Umar wailul li ummi Umar in lam yaghfir Allah Umar in dai Allah bai wa Umar gafara ba bala'i ya samu Umar ya samu uwar Umar saboda haka wallahi ku ji tsoron Allah nasiha ce jan hankali ne ga dukkanmu gabaki daya talakawa ku koma ga Allah ku rungumi ubangiji ku nemi sauki ku nemi arziki a gurin Allah fatulubu inda Allahi rizqa fabtagu inda Allahi rizqa wa abuduhu washkuru la ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa tsakaninku da Allah ku gode wa Allah da ni'imomin da Allah ya yi muku sai Allah ya kawo muku saukin bala'in da kuke ciki saboda haka wannan bala'i da Allah ke bayyana mana cewa lalle za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to wannan alama ce da take nuna wallahi babu wani wanda Allah zai bari ni ne da nake magana ko kai da kake sauraro na shugaba ne kai ko talaka ne kai wanda sai ka fita ka nemo wallahi tallahi babu ruwan Allah da talaucinka idan baka bi shi ba babbaka ka zai yi wallahi babu ruwan Allah da convoy dinka babu ruwan Allah da protocol babu ruwan Allah da duk wani wanda kake jin na kusa da kai ne wallahi tallahi idan ubangiji madaukakin sarki ya ga damar an tayo azaba akan ka baka isa ka tare azaba dangane da barin ka ba amma irin abubuwan da suke faruwa jama'a suna mana tambayoyi da mu ba mu za mu bada amsar ba dan haka ku da kuka gallabi jama'a kuka fitini jama'a ku za ku ba su amsa ai kasar da garin ku ne zuwa gabaninta a hannunku take mu yan biyayya ne mu ba yan tawaye bane mu ba yan ta'adda bane duk abin da aka saka na doka muna kokari mu bi shi daidai gurgudu kuma muna jan hankalin jama'a su bi doka amma kuma wallahi ba lazimi bane da zai sa muna ganin abubuwan da akwai question mark a kansa a ce ba za mu yi tambaya ba ai ba kai ka halarta mana bakin ba saboda haka muna tambaya waɗannan tambayoyin wallahi ku fito ku ba mutane amsar su in ba haka ba to wallahi ku amsa ko ku shirya amsa su a gobe kiyama domin subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa kowa sai ya amsa wannan tambaya Allah yake falanas alanna alladhina ursila ilayhim
walanas'alannal mursalin فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
الله يقول فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَاللَّهِ وَأَنَّ مُكَ تُورُوا مُسُ مَنْزَنِّي ده وَأَنَّ مُكَ تُورُوا مُسُ يَنْ أَيْكَا سَيْمُنْ تَنْبَيَسُ ذَامُ مُسَ تَنْبَيُوِي أي بكا أمسى تنبيا با لأنك أمسى تنبيا قبط أنسان ده مي يقولك أيّا ذاك أمسى تنبيا تل حقيقة أقبان الله والله a gaban mala'iku safartan doji malan da ba sa karbar cin hanci ba a rashawa da su ba sa dukan mutane kan titi haka kawai saboda zalunci ba sa karbar dukiyar bayin Allah ba a ba su kudin beli ba a beli a lahira belin ka dai shine aikin alherin ka da kaucewa aikin ta'addanci Allah ya ce falanas alannal ladina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi wadanda muka aika musu manzanni to falanas alannal mursalina su ma manzannin sai mun tambaye su wanda muka aika musu za mu tambaye su wanda muka aika ma za mu tambaye su Allah ya ce kuma falana qassanna alaihim bi ilmin wallahi sai mun kissanta musu duk rayuwar da suka yi da ilimi duk abin da ka aikata Allah sai ya kissanta ma abin da kai na alheri Allah zai baka labari kai kaza kai kaza kai kaza gwamna ne kai dan majalisar jaha ne ko na tarayya ne kai dan majalisar dokoki ne kai baka ga doka ba ai wai kai kai dan majalisar dokoki ko zaka ga majalisar dokoki ta hakika Allah ya kai mu lahira kuma ya kai mu asa'a ya sa muna cikin wanda Allah zai sa mu alayi a cikin al'arshi karkashin al'arshin sa inuwarsa mai kallon yanda za a dinga watan gariliya da arna da munafukai wallahi Allah wannan shine addu'ar da muke yi kai amin in ba haka ba wallahi ka ki shiga ciki saboda haka ka amsa kai ma Allah sa kana cikin wanda za su yi kallo ba wanda za a kalla ba saboda haka Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah ya ce falanaqassanna alaihim bi ilmin sai mun ba da kisa duk abin da kuka aikata da ilimi Allah ya ce wama kunna ghaibina ai ba wai ba ma nan bane muna nan duk abin da kuke muna gani saboda haka cewa gabanni ku su tsoron Allah yanzu ka duba wata dokar banza mana da aka kawo ta a kasan nan wanda muna tattaunawa da wani daga cikin ainihin wato masalan tattalin arziki da harkar siyasa da harkar zamantakewa da al'amuran rayuwa yana bani bayani akan wannan ainihin wato kudirin doka da aka kawo shi majalisar abin nan kasa ta Najeriya ɗan majalisar mu sanatocin mu da muka zaba muka ce su je su kare mana mutuncin mu da addinin mu da rayuwar mu to yanzu gashi an kawo musu wani bill sunan bill din wai infectious disease control wato an kawo shi ne akan cewa a tattauna dangane da yadda za a yi allurar rigakafi domin ta kawo ainihin wato daɗe cututtukan da suke yaduwa tsakanin jama'a wanda shine ainihin wato sunan wannan bill din wanda yanzu haka a cikin sati biyu har an wa wannan bill din karatu har guda biyu a ka'idar majalisa kuma in aka yi wa bill karatu na daya aka sake yin karatu na biyu to ana zuwa na uku zartarwa za a yi ko kuma ai rejecting din sa ɗayan biyu ne ko dai a tabbatar da shi ko kuma ai rejecting wannan shine babbar matsalar da take faruwa yanzu a ƙasar mu to an kawo wannan bill din a ƙarƙashin wannan bill din sahihin sa na 10 cikin baka dokar ta ba wa director general na NCDC wato National Disease Control waye wato kungiyar da take ainihin wato controlling din yaduwar cututtuka a cikin jama'a ta bahi dama yayi amfani da karfin tuwo ya shiga gidan kowa ba tare da neman izini ba saboda a bincike wai akwai ciwon corona ko akwai ciwon kaza a cikin gidanka wannan dokar ta bahi dama ya shiga gidan kowaye ne ba kuma da ya kayar da ko baka yi daba da karfin tsiya za a shiga gidanka ai muku gwaji dan a gano akwai cuta a cikin ku ko babu shin an tattauna da ƴan ƙasa sun yarda da wannan dokar ina dan me yasa za ku sa wannan dokar kuma ba tare da kun nemi jin ta bakin ƴan ƙasar ku ba suwa kuke wakilta a matsayin ku na sanatoci ƴan majalisa a sashe na 19 na wannan doka na wannan kudurin doka da aka yi mar karatu na biyu an bawa director general na NCDC damar ya haramta ko kuma ya takaita kowanne irin taron jama'a haduwar jama'a kama da na addini da na sauran harkokin jama'a da aka in yaga dama yau zai iya bada sanarwa cewa yau ba za a yi sallar juma'a ba kuma idan kai za a kama ka ba mu yadda da wannan dokar ba Allah ya tsine wannan dokar albarka duk dokar da za a saka ta hana mutane ibada kada Allah ya albarkatu wannan dokar la barakallahu fiha saboda haka ya an bashi dama an bashi power a wannan kudurin doka cewa zai iya dakatar da kowanne irin taro ne yace ya dakatar da sallar juma'a ko ya dakatar da kamsu salawat ya dakatar da kaza ya dakatar da zuwa toci ya dakatar da wane ne yana da dama akan wannan kudurin doka din a sashi na 15 a cikin baka na 3 wannan kudurin doka ya bawa wannan mutum ikon rusawa da kuma lalata duk wani gidi da kuma wata magudana ta ruwa an bashi damar wannan zai iya zuwa ya ga ginin da bai masa ba cewa wannan ginin yana kan ka'idar da zai iya haifar da yaduwar cututtuka dan haka zai iya rusa shi a sashe na 47 a cikin baka wannan doka ta bawa ainihin wato shugaban DD na ainihin wato NCDC damar ya sa a yi wa mutum allurar rigakafi da sauran hanyoyin magani da ƙarfi ko mai shi bai amince ba ma'ana ko da mai cutar bai amince ba ko ya amince ko da baka da cutar ko kana da ita za a maka wannan allura da ƙarfi yanzu a Najeriya ne za a bi mutane ana musu abu da ƙarfi kuma a ce akwai alheri a ciki inda gaske ne ku bi mu gida gida mana kuna sauke mana buhunan shinkafa da ƙarfi da ƙarfi a sauke wa kowa buhun shinkafa ko baya so a ajiye masa inda gaske ne ku bi mu gida gida mana kuna ajiye mana buhun suga da katon din madara da katon din taliya da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo ko ba ka so a ajiye ma taliya kun ba ce gantaka ba kuma rena mutane hankali a Najeriya ne wanda abika ana raba ana maka allura da ƙarfi kuma a ce akwai alheri a ciki to ba mu yadda ba eh ba mu yadda ba kuma kifi na ganin ka mai jarkoma kuma wallahi ba wanda zai hana mu fadar wannan ƙarya ne wallahi tallahi wannan dokar Allah ya tsine mata albarka wannan wata irin banzar doka ce ku bi mu mana gari gari kauye kauye lungu lungu ku kafa mana famfunan ruwa da ƙarfin tsiya ku sa a kawo mana ruwa da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo ku sake mana wuta mana ko ba ma santa da ƙarfin tsiya a sake mana wutar nefa mana ya zama ko ba ka so sai ka kunna fanka ko ba ka so sai ka sa caji sai gantakar banza sai gantakar wofi mutane ba sa san Allah ba sa san mutane ba sa san alheri to dan haka wannan doka ta bada sashi na ainihin wato 47 ya bawa DD na NCDC wato shugaban kungiyar da take dakile yaduwar cututtuka na ƙasa damar yayi amfani da ƙarfi a yi wa mutane allurar rigakafi kuma wannan allura ba mu amince da ita ba dan dama tun bayan da coronavirus ta yadu an yi ta rade-raden cewa daga baya za ku fito da allurar rigakafi wanda wannan allurar rigakafin akwai ainihin wato zargi a kanta kuma sai gashi yadda jama'a suka zarga din da kafafen yada bayanai na zamani sai gashi abin da suka faɗa yana nema ya tabbata kun fito da allurar rigakafi ta ƙarya ta cutar mutane ba mu yadda da ita ba ka zo ka kama ni mana ko ba za ka iya ba sannan wai an ce idan baka yadda a yi maka wannan allurar rigakafi ba za a iya cin tararka naira 100,000 zuwa naira 500,000 to nawa kuka raba mana da za mu biya kuɗin tarar wai wannan wallahi wannan maganan ko mai hankali ba zai yanzu don Allah wanda yake da bukka a kauye idan yace bai yadda ba ina zaka samu naira 500 a hannun shi in banda ka tsikar mugu azzalimi akwai jawabi wallahi tallahi sahi na 71 na wannan doka ya wanke diji wato director general na NCDC kungiyar da ke kare yaduwar tututtuka ta kasa an ba shi wa shugaban wato ya wanke shi daga wani laifi da zai yi na cin zarafin mutane ba dan sanda babu kotu babu wata barna da zai yi a cikin wannan gudanar da wannan aikin da za a kama shi da shi wato alhawa sawa duk abin da yayi maka a gudun gudanar da wannan aikin to wannan abun babu wata matsala sai dai kai kai hakuri an cuce ka an zalunce ka idan ya rusa gidanka akan wannan matsalar ba matsala idan aka yi maka allura ta jawo maka wata cuta ba matsala idan ya kama ka ya kulle ka ba shi da damuwa babu wani kotu da zaka je abu kadinka dokar ta ba shi wannan dama Allah ya la'anci wannan doka ya Allah duk wanda suke so su tabbatar da wannan doka Allah karka ba su dama kafin su tabbatar da dokar Allah ka tsaida doka akan su kai ko dokar ka Allah ɗayan biyu ne ko dai mutum ya mutu ko ya tafi jahannama to Allah ɗayan biyun nan kai musu kafin su tsaida dokar Allah ka wargaza sha'anin su gabaki daya to a ƙarƙashin wannan wannan kaɗan ne daga cikin ƙudurin dokar gamayyar ƙungiyoyi waɗanda suke adawa da wannan doka da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun zargi cewa Bill Gates shi ya turo da wannan dokar kuma ya ɗauki zinzurutun kuɗi ya ba wa 'yan majalisa na cin hanci $10 million tare da cewa su 'yan majalisar sun musanta amma har yanzu wannan zargin akwai shi ma'ana kuɗi aka ɗauka aka ba su suke nema su danno mana dokar da ba ta da aiki ba ta da amfani a kanmu to saboda haka 'yan majalisar ƙasa kowa ya ji wannan bayanin dan na tabbata wasunku suna kallon mu babu inda alhamdulillahi karatu mu bai je ba tahaddusan bi ni'matillahi la fakhran kuma manya-manyan jami'an gwamnati suna kallon wannan karatun suna jin duk abin da muke faɗa to kun ji abin da za a yi wa al'ummar ku dan haka ba mu yadda ba ba mu lamunta ba kuma wannan karatun kada wani ma'aikacin gidan radio ya min editing duk wanda ya min editing Allah ya isa tsakanina da shi ban yafe ba Allah ya lalata sha'aninsa duk wanda ya editin wannan karatun ba ruwanka da ni saboda haka wannan sakonmu ne zuwa ga hukuma da ta ji tsoron Allah ta ɗauki matakai da suka dace wajen kyautata wa al'umma ba wai abin da ba su da buƙatarsa a zo ana tusa musu shi da ƙarfin tsiya ba Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu don haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina sai muka fitar wanda suke cikinta daga cikin mu'minai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa hum lutun wa ahlu baitihi illa imra'atuhu sune annabi lutu da mutanen gidansa sai matarsa kadai fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimina ihtajja bihadhihi man dhahaba ila ra'ayil mu'tazila mimman la yufarriqu baina musamma al-iman wal islam wasu malamai sun kafa hujja da wannan aya daga aqidar mu'tazilawa cewa babu bambanci tsakanin abin da ake kiransa musulunci ko kuma imani Allah wanda kuma akwai bambanci tsakanin wannan martaba ce guda uku wanda kowanne daga cikinta ainihin wato tana daukar cin gashin kanta kamar yadda muka yi hakan ko muka yi wannan bayani a cikin suratul qaf ba manta ba ko alaramma yawa mun yi bayani dangane da ainihin wato wannan a cikin suratul hujurat kai afwan yawa to wannan shine saboda haka maganar gaskiya ita ce dukkanin musulmi dukkanin mu'mini musulmi ne amma ba dukkanin musulmi ne mu'mini ba wannan ita ce gaskiyar magana to wannan shine to shi yasa mamalin ya ce li'annahu atlaka alaihim almu'minina walmuslimina saboda Allah ya saki sunan musulunci da imani a kansu yace wa hadhal istidlalu dha'if wannan maganar gaskiyar magana mai rauni ce yace li'anna ha'ula'i kanu qauman mu'minina waɗannan mutane mutane ne mu'minai wa indana anna kullu mu'minin muslimi kuma mu a gurin mu shine duk wani mu'mini musulmi ne layan akisu babu ba aka stashi fattafaqa al-ismani ha huna li khususiyati al-hal to sai zama sunayen gaba ɗaya sun hadu anan saboda khususiya na halin da aka ambata dangane da wannan mutane wala yalzamu zalika fi kulli halin amma fa hakan baya lazumtar ainihin wato a kowanne hali. Su dai Allah ya ambace su muminai, don haka su yanzu Allah ne ya kira su muminai, kuma duk wani mumini musulmi ne, ko ba haka ba? To tunda Allah da kansa ya kira su muminai, to magana ta kare, yanzu Allah ne ya ba su wannan suna. Kai kuma da yanzu baka da tabbacin kai mumini ne, sai ka zauna da sunanka na musulunci kawai. Wannan shine abin da malamai suka ce. Yace wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'azaba al'alim, muka bar aya a cikin wannan ainihin wato gari ga wanda suke tsoron azaba mai radadi. Ai ja'alnaha ibratan lima anzalna bi menene bihim min al'azabi ko wan nakali wal hijarati siddid. Yace sannan muka ainihin wato sanya a cikin ta abin lura dangane da abin da muka saukar akan su na daga azaba da narko da kuma ainihin wato duwatsu da kuma ainihin wato mummunar azaba. Allah ya ce waja'alna mahallatuhum ko buhaira menene mantinatan khabithatan ko. Yace sannan muka sanya wannan mahallin nasu wanda ake kiransa buhaira, yace wuri ne mai wari kuma wanda yake mai doyi ne mai tsani wanda ba shi da dadin bi ko ba in gani ko dadin zama a gurin. Fi zalika ibratun, ko yanzu ka je gurin malamai suka ce haka gurin yake, ba shi da dadin zama, ba shi da dadin kaza, ba shi da kaza. Allah yace inna fi zalika la ibratan fa fi zalika ibratun lil mu'minina alladhina yakhafuna al'azab al'alim. A cikin haka akwai abun lura da kuma abun kai hankali nesa ga waɗanda suke roƙon ko suke tsoron azabar Allah wacce take mai ainihin wato radadi. Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu. Yan uwa, muna da sauran ainihin wato bayanai kaɗan, za mu takaita a nan insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi tuntuɓen harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike, da fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana. To sauran minti uku da Allah a yi haƙuri, za mu karanta iya sunayen waɗanda suka ba mu gudunmawa. Sauran bayanai kuma sai gobe in mun zo za mu yi su insha Allah ta'ala. Waɗanda suka ba mu gudunmawa a yau, banda wanda suka kawo cash, akwai wanda suka kawo cash, za mu duba su idan da sauran lokaci. Na farko dai akwai Uzairu Lawal ya bada naira 850, akwai Abdullahi Alhassan ya bada naira 500, akwai Ali Rambe Bukar ya bada naira 100, akwai Ibrahim Muhammad ya bada 1,000, akwai Hamza Jibrin ya bada 500, akwai ainihin wato Nafi'u Manu ya bada 200, akwai Adamu ya bada 200, akwai wani bawan Allah ya turo 500, akwai wani bawan Allah ya turo 1,000 naira 4,850. Muka samu wanda aka turo mana ta akawun. Allah madaukakin sarki ya saka wa waɗanda suka taimaka ga alheri. Akwai sauran lokaci? To akwai wanda malam ga naira 1,000, a yi wa iyayena addu'a Allah ya kai musu kabarinsu. To Allah ya kai musu kabarinsu. Malam ga naira 100, amawa babana addu'a, Allah ya bashi la motar kansa. To ke kai ana roƙon masara da shinkafa, to Allah ya bashi motar ta gari mai ainihin wato abun nan mai albarka, wanda za su taimake shi, su taimake addini. Malam ga naira 30 ko, Allah ya zaba min abun da yafi alkhairi, kuma Allah ya bawa mama ta lafiya. To Allah ya zaba maka abun da yafi alkhairi ko miki alkhairi, Allah kuma ya bawa mamar ki lafiya. Malam ga naira 100, Allah ya buɗa mawa iyayena, ya ji kansu da ba dan sun mutu ba. To Allah madaukakin sarki ya musu rahama, in sun zo mutuwa Allah ya sa su tafi da kalmar shahada tare da mu da su baki daya. Malam ga naira 200, amawa babana addu'a, Allah ya kai ladan kabarinsa. To Allah ya kai ladan kabarinsa. Malam ga naira 500, Allah ya sauke ni lafiya. To Allah ya sauke ki lafiya tare da sauran masu juna biyu baki daya. Malam ga naira 200, Allah ya ban lafiya, Allah ya baki lafiya ko ya baki lafiya. Malam ga naira 100, Allah ya bamu mazaje na gari. To Allah ramma fa ga naku fa suna ta zuwa. Allah ya baku ikon fitowa kuma. Allah ya hada ainihin wato kowa da rabansa na alheri. Malam ga naira 100, Allah ya biya mu bukatuna na gari. To Allah ya biya muku bukatunku na gari. Malam ga naira 200, Allah ya biya mu bukatuna na gari. To har ilau, Allah ya biya muku bukatunku na gari baki daya. Malam ga naira 100, Allah ya bani miji na gari. To Allah ya baki miji na gari, baiwar Allah mai addini, mai sallah, mai nafilfili, mai karatun Qur'ani, mai hankali, kuma sannan ya zama mai naira. malam ga naira 300 a 100 nawa 200 kuma a sa a iyaye na addu'a da kuma yaya ko da kuma ƴaƴana ko da sauran musulmai baki daya to Allah ya yi albarka ga iyayenki da ƴaƴanki da sauran al'ummar musulmi malam ga naira 500 Allah ya biya min bukatuna na alkhairi Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi malam ga naira 500 menene sadaka Allah kuma sadaka ga mai menene ga ma'aifinmu to Allah madaukakin sarki ya kawo mahaifinku wannan sadaka malam ga sadakan alqur'ani Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi baki daya dan uwa lokaci ya kure za mu dakata anan tambayoyi da Allah ayi hakuri muna tambayoyi kusan guda 5 zuwa 6 sai gobe za mu amsa su da izinin Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك العلى من الجنه ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله